Hein, cet album est sorti déjà. Enfin, là,
sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yafu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa yau Alhamis ne hambararren shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum yake cika watanni uku a hannun sojojin juyin mulkin kasar, lamarin da ya jefa hukumar rayuwarsa da na iyalansa cikin rashin tabbas. Haka zalika a shirin za ku ji cewa wasu iyalan tsofaffin sojojin Najeriya sun bayyana shakku a kan alƙawarin da shugaban Najeriya Tinubu ya yi na biyan kuɗaɗen inshoran 'yan uwansu da suka mutu a fagen daga. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta zaɓe ta yanke kan soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisar tarayya a jihar Filato, lamarin da ya janyo zafafan musayar yawu tsakanin magoya bayan jam'iyyu a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai gabatar, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari akan maboyar mayakan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba. Jami'an Isra'ila sun yi alƙawarin tabbatar da cewa ƙungiyar Hamas ba za ta iya sake kai hare-haren da ke barazana ga Isra'ila ba, bayan harin da ƙungiyar ta kai ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren majalisar da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar Talata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA, wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a Gaza, ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur Gaza cikin gaggawa ba, to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta. Ya ce ana rufe asibitoci saboda ƙarancin man fetur da ruwa da magunguna da kuma ma'aikata, sannan ana kuma jalauta ɗan man da ake da shi, da haka ake gudanar da zaɓaɓɓun muhimman ayyuka a cibiyoyi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An baza ɗaruruwan 'yan sanda da jami'an tsaro a faɗin jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka a yau Alhamis domin neman wani mutum ɗan shekaru 40 da hukumomin ƙasar suka ce yana da alaƙa da harin harbin da ya yi sanadin mutuwar mutane 18 a wani wurin wasan bowling da kuma wani wurin cin abinci a birnin Lewiston. A wani taron manema labarai, shugaban 'yan sandan jihar Maine, Colonel William Ross, ya faɗi cewa mutumin da ake zargi da aikata kisa mai suna Robert Card a kula cewa yana ɗauke da makami kuma yana tattare da haɗari. Sannan duk wanda ya ci karo da shi ya kira 'yan sanda kada ya tunkare shi. 'Yan sanda sun ce Card, wanda ƙwararren malamin koyar da harbin bindiga ne kuma sojan kota-kwana na Amurka, wanda a watannin baya ya bayyana cewa yana da lalurar kwakwalwa, ya shiga wurin da ake wasan bowling da ake kira Just in Time Recreation da yammacin jiya Laraba, ya yi ɓarin wuta da wata bindigar hannu mai sarrafa kanta. Daga nan hukumomi suka ce ya tuka mota zuwa wurin cin abinci da shan barasar Bar and Grill, inda bayan mintoci 12 ya yi harbi a cikin wurin. Ross ya ce an kashe mutane 7 a wurin wasan na bowling, 8 kuma a gidan cin abincin, yayin da wasu 3 suka mutu sakamakon raunukan da suka ji daga harbin a asibitocin yankin, wasu 13 kuma sun jakkata a mummunan lamarin. An zabi Mike Johnson dan jam'iyyar Republican a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Laraba, abin da ya kawo ƙarshen gwagwarmayar da 'yan majalisar suka yi tsawon kwanaki 22 don cike gurbin ɗaya daga cikin manyan mukamin shugabanci a gwamnatin Amurka. Johnson dan shekaru 51 wanda ya yi wa'adi uku a majalisar dokokin ƙasar kuma shugaban jam'iyyar Republican a majalisar wakilai ya samu nasara da kuri'u 220 yayin da 'yan majalisa 209 suka ki kada masa kuri'a. Dukkan 'yan Democrat a majalisar wakilai su 209 da suka halarci zaman shugaban marasa rinjaye a majalisar Hakim Jeffries suka kada wa kuri'a. Johnson dai dan majalisa ne daga jihar Louisiana wanda ya nemi ya hada kan 'yan jam'iyyar Republican su goyi bayan kokarin tsohon shugaba Donald Trump da neman a soke sakamakon zaben shekarar 2020.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da labarin mun fara bude taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Niger. Hambararren shugaban kasar Niger Muhammadu Bazoum ya cika watanni uku a tsare tare da mai ɗakin sa da ɗansa tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatinsa a ranar 26 ga watan Yuli, lamarin da ya sa har yanzu makomarsa ke cikin rashin tabbas. Tuni al'ummar Nijar suka soma bayyana ra'ayoyinsu a kan watanni uku da aka yi juyin mulki a kasar. Ga dai Hamid Mahmud da rahoto akan haka.
A ranar 26 ga watan Yuli wannan shekarar, watanni uku kenan sojojin suka yi juyin mulki a Nijar a fadar shugaban kasar da ke babban birni ya mai. Da haka ne jami'in sojoji Abdurrahman Chani ya samu kansa a matsayin mai jan akalar kasar bayan hambare shugaban Nijar Muhammad Bazoum, wanda yanzu haka ake ci gaba da tsare da shi tare da matarsa a gidansa da ke fadar shugaban kasa. Ga wasu al'umma kasar Nijar dai wannan ya kasance mafarin samun ci gaban kasar, yayin da wasu kuma ke ganin mafarin shigarsu cikin hali na rashin tabbas.
Juyin mulkin da aka yi yau an cika kwana 110 wata uku kenan. Gaskiya talaka ya ji ga jikin shi kadiba ha ga ciki yanayin da ake yanzu shinkafa ga tana wallahi ka 15.5 take har yanzu wata uku ga gaskiya kowa ya ji ga jikin shi tsakani da Allah kenan. Muna kira da gwamnati ya hau teburin su shawara da su sai da yawo
wata uku wadanga da muka gani na juyin mulki. Mu yanzu gaskiya al'amari ba abin da zamu ta sai mun gode ma Allah duk abubuwa wanda yake ya dace da mutum da adam yayi muna yi saboda yau abubuwa da dama wanda yake da mu bum san da su ba Niger. Yau dan Niger ya san menene yake ciki.
Wata uku na juyin mulki wanda muke fata ga waɗanda suka yi juyin mulki su nuna mu 'yan ƙasa ƙasa yadda take tayya, saboda har yanzu mu bum gane ƙasa inda ta nufa ba. Tunda deja akwai mutane wanda yanzu zamna ake waɗanda ke aika ma sun zo sun zamna.
Juyin mulki da aka yi wa muna cikin wata na uku har yanzu dai ba mu ga wani abu ba dai wanda yake dai za a tada ma dan ƙasa hankali. Duk abin da ka gani cikin wanga lokaci abu ne wanda yake na lokaci ne.
Masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin watanni uku da juyin mulki an samu wasu nasarori.
Wannan juyin mulkin da an ka yi yanzu da wata uku me ya kawo na canji a cikin wannan yanayi da muke ciki? Na ɗaya, a wata uku gwagwarmayar da 'yan Nijar sun kai wajen shekara 10 nan cewa ban ma son Turawa su tafi. Yau Allah ya sa da an kai wannan juyin mulki gaba ɗaya cikin al'ummar Nijar ta tura kiyar horon shi a waje. Yau a cikin Nijar wanda ke kama 'yan Nijar jiya suna sa su a kusa, yau su ne gidan kwasu. Sai mu ce dokoki na ƙasa sun fara aiki a cikin ƙasar mu. Mun muka dawo wajen tsaro yanzu da tunda an kai juyin mulki so zawo mu su ne ke zuwa neman waɗannan 'yan ta'adda. Kinan yaki dole ana yin shi sai an samu rasuwar rayuka.
Shugabannin mulkin sojojin a Nijar dai na ci gaba da neman hanyoyin daidaita al'amura musamman kamsar da kungiyar ECOWAS ko CEDEAO na amincewa da kudurin su domin sassauta wasu daga cikin takunkumi wanda suka kakaba wa ƙasar ta Nijar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Ahmed Hamid Mahmud, to bari mu ketara zuwa makociya Najeriya. Yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya amince da keɓe naira miliyan 18,000 don biyan tsofaffin sojoji haƙoƙinsu, amma iyalai da tsofaffin mayakan na nuna ɗarɗar akan wannan alƙawarin. Hassan Baina Kaina a Abuja ya aiko mana da wannan rahoto.
ba a yi taba mata yadda maganan ma biya mu group life assurance din ba sai yanzu domin kullum cikin labari ake mana labarin yau daban labarin gobe daban cewa za a biya amma kuma ba a biya ba
matar wani marigayi Hafsan sojan Najeriya kenan da ta shafi shekaru 9 tana jiran tsammanin warabbuka akan kudin inshorar rai na mijinta da gwamnatin Najeriya take biya to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu nesa na shirin zuwa kusa domin a jeje ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da kebe zunzurudin kudi har naira miliyan 18,000 don biyan ire-iren waɗannan kudade ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu na group life assurance da ma wasu hakoki na mayakan da suka yi ritaya shugaba Tinubu ya ce irin sadaukarwar da sojoji suka yi wurin kare yanci da ɗaucin Najeriya to dole ne a kula da walwalarsu ta hanyar biyan iyalansu duk wani hakokinsu wannan matsayin marigayi tsohon Hafsan sojan ta da yi fatan a wannan karo ba siyasa bane zancen
kuma ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da ya tsaya tsayin daka akan tabbatar da an biya mu kariya zama wata sigar siyasa ce kariya zama labarin shaka tafi domin haka tsohuwar gwamnatin Baba Buhari ta yi a yi ta alƙawalin za a biya amma ba a cika wannan alƙawari muna fatan wannan gwamnati za ta cika mana alƙawali
shi ma wani jarumin sojin ƙasa da yakin Boko Haram da kuma a yankin Bakassi da ya ce gwamnatin baya ta yi ta jan ƙafa wurin biyan sakokinsu ya yi fatan wannan karo za a taimaka a biya su lokaci guda
ni ne master warrant officer Sale Jingi retired 2015 to gaskiya wallahi hakokin mu har yanzu dai yana nan wajen gwamnati ba biya mu har yanzu ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ya approve a biya mu wajen 134 billion wato daga approve wannan kudin a cikin wannan kudaden shine sai aka zo aka maida shi cikin wajen kwatale har su shekara uku to a cikin kwatalin nan har yanzu abin da ya kawo hannun mu bai kai komai ba tukuna ko rabi ma ba a yi ba na biya mu ana biya mu kudaden nan kadan daga mai naira 20,000 to 30,000 according to rank har shekara uku wai za to yanzu haka nan mutane mu ma suna planning watakila ma za su je protest a wannan armed forces remembrance day da ake so a yi din nan Abuja game da waɗannan kuɗaɗen in an duba sai a ce mana ai wai ba kuɗi to ba kuɗi gashi yanzu ɗan house of screamer wata hudu a office ba a yanzu amma gashi an saya musu motoci na miliyan 160 kowane na majalisa
sojojin Najeriya dai a baya sun sha yin zanga-zanga da ma yin zaman dirshan a gaban ma'aikatar tsaron Najeriya domin yadda ake walagigi da rayuwarsu yayin da wasu manyan sojojin kuma ke rayuwa irin na isa domin ko a baya nan sai da wata kotun soji ta musamman ta yankewa wani babban general hukuncin daurin shekara 7 a gidan yari bisa yin almundahana da kudaden sojoji kusan naira trillion 1 kudaden da masana suka ce sun ma yi yawa wurin biyan hakokin dukkanin sojojin Najeriya da suka yi ritaya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ga Zainab Babaji da rahoto na musamman
a ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓe da ta yi zama a Abuja ta yanke hukuncin ƙarshe kan ƙara da jam'iyyun APC Labour da PRP suka shigar kan zaɓen 'yan majalisun tarayya na shiyar arewacin jihar Plateau kotun a hukuncin da ta yanke ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Najeriya Sanata Simon Watkon da kuma dan majalisar wakilai Musa Aga wanda dukansu daga shiyar arewacin jihar Plateau ne kuma yan jami'iyyar PDP babban hujja da kotun ta bayar na soke zaben shine na cewa jami'iyyar PDP bata bi umarnin wata babban kotu a jihar Plateau ba cewa su gudanar da zaben shugabannin jami'iyya kafin zabubbukan fidda yan takarar shiga babban zabe kotun ɗaukaka ƙarar da ta umarci hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC da ta shirye zabe a wuraren da ta soke zaben yan majalisun cikin kwanaki 90 barista Emmanuel Mensema Daki lauya ne mai zaman kansa kuma yana cikin lauyoyin da suka gabatar da shari'ar ya kuma samu cikakken kofi na shari'ar a rubuce ya mun ƙarin bayani kan abin da shari'ar ta kunsa
kotun ma na kotu fafi Abuja ta yi bincikenta ta gane cewa akwai rihoto wanda INEC ta kawo ta nuna cewa PDP ta bi wannan umarni na kotu na Jos wanda aka bayar amma su da suka zo nan Abuja sai suka bi wata bangare ga baki daya sai suka ce wai ai ba bi wannan umarnin ba wanda ba daidai bane sannan suka ce to tunda babu wannan for the sake of why due process abi daidai matakai na zabe, wato ita INEC an umurce ta ta koma ta yi zabe a cikin kwana 90, wanda ya nuna cewa duka political parties za su participate a wannan zabe. So a cikin hukuncin ba su cire ko party guda daya ba,
hadda PDP kenan,
hadda PDP jam'iyyun nan gabaki daya za su participate a cikin zabe. Shi yasa muka ce ma wannan hukuncin da aka bayar an ba da ita ne akan kuskure, ba ba da ita bane akan doka, domin abinda doka ta faɗa daban, abinda alƙalin sun yi daban, kuma wannan kotu ita ne kotu na ƙarshe, babu abinda za a iya yi illa a ji a ji umarnin wannan kotu, wanda kuwa ta ba ma PDP zarafi ta koma ta zaya matsaya daga cikin jam'iyyun da za su participate a cikin zaben nan. Ko INEC ma karan kanta ba ta da iko ta ce za ta cire PDP.
A nan gida jihar Plateau kuwa magoya bayan jam'iyyun ne suka shiga rudani kan umarnin da kotun ta bayar, yayin da wasu ke cewa jam'iyyar PDP za ta shiga zaben, wasu na cewa sai dai ta jira zaben shekarar 2027. Alhaji Bashir Musan Sati shi ne tsohon sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau.
To a gaskiya mu mun ji daɗin wannan abin da aka yi, domin abu ne wanda aka yi shi akan ka'ida a bisa tsari na doka. Maganar PDP ta shiga zaɓe a cikin wannan karan babu shi, babu dalilinsa, babu kuma abin da ya kawo shi, an kai inda ta kai ta tsaya can. Saboda haka shauran jam'iyyun da suke ciki su ne za su tsaya su yi zaɓuɓɓukan da aka sa. Ko da suna cewa an ce all a cikin abin, ai baya nufin duka-dukan jam'iyyu. Yanzu abin da ake cewa duka-duka wayanda suke da tsarki ba wayanda ba su da tsarki ba. In kin duba yanzu in suna so su shiga sai sun koma sun bi waccan ka'ida ta kotu na farko inda aka ce su je su sake sabon zaɓe. Zaɓen nan kuma ya somo daga ward zuwa local government zuwa jiha. Kuma koda INEC in ta baka dama ta ce za a yi irin wannan, za ta ba da kwanakin da ake bayarwa a Electoral Act kwana 102 ne, amma ba a ce a cikin kwana 90 ka je ka yi wannan abubuwa ba. Saboda haka za su daɗa dawowa ba su yi tsarkin ba, aikin ka ba zai yiwu ba.
A ɓangaren PDP kuwa Mr. John Akans, kakakin jam'iyyar a jihar Plateau, ya ce kotu ta ce dukkan jam'iyyu ne za su shiga zaben.
Ina kotu ranar da aka yanka shari'a. Ni na wakilce jam'iyyar na PDP a lokacin, a kotu ta ce saboda waɗansu kurakurai da PDP muka yi, saboda haka a je a sake zaɓe. An kuma ta ce a je a sake zaɓe, kuma zaɓen da za a yi duka party da suka register da an register na su register party su koma a yi zaɓe da su. Babu party da za a bar ta baya. To ba mu san ko waye ne ya zo ya gaya musu ko daga ina suka samu, ko wani kotu ne an janga musu fidi ba da shiga zaɓe ba. Amma tun da kotu ta ce akwai kuskure, mu mun yadda za mu je mu ci mu yi zaɓen, kuma PDP za ta ci zaɓe.
Kun gyara wannan kuskuren kenan tun da dama an ce saboda ba ku da tsari ne.
Ai ta dama kuskure abin gyara ne ai. Kotu ta ce mun yi zaɓe mun zaɓe su, amma ba mu dawo mun gaya musu cewa mun bi umarnin kotu ba. To daga za mu koma a ji a yi gyara. Yanzu lauyoyinmu suna kai duba shari'an da aka yi. Sai sun gama duba shari'an da aka yi, lauyoyinmu za su zo su gaya mana yaran da zamu yi.
Wannan dambarwa ce ta sanya kalamai da dama suka karaɗe kafafen sada zumunta, ciki har da na wata ƙungiya da ke nuni da cewa ta gamayyar ƙungiyoyi 15 ne da ke kare haƙƙin 'yan adam suka fito da wata sanarwa inda suka buƙaci hukumar EFCC ta ɗauki mataki kan kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓen da alƙalanta. Rubutun wanda ba a tantance wanda ya yi shi ba, duk da cewa gwamnatin jihar Plateau ta mai da martani kansa, ya bayyana yadda kuɗi ke yin tasiri akan hukunce-hukuncen ƙararrakin zaɓen da ake gudanarwa. Rubutun da ke ɗauke da sunan Mr. Wole Adewale a matsayin shugaba ya zargi shugaban kotun ɗaukaka ƙarar ne da cewa ta amince da naira biliyan 3, yayin da sauran alƙalan suka amince da karɓar naira miliyan 250 kan kowace ƙara da aka kai gabansu. Duk da shike ba wanda ya tantance sahihancin rubutun, Wani kusa kungiyar kare haƙƙin bil'adam Mr. Gad Shamaki yace wannan aikin ƴan siyasa ne dake neman rage kiman kungiyoyin dake fafutukar ƴanci wa al'umma.
A cikin kwanaki nan mun gan judgment kashi-kashi ba Plateau State kaɗai ba but several states across the country. Kuma mun san cewa wannan judgment din wayansu sun create intention, wayansu sun create celebration, kuma wayansu wajaje mutane ba su gane kan mene aka faɗa ba ko kuma mene next step. Kuma kin san zancen zuwa gaban alkali, abinda kai kai gaban alkali, tunanin alkali, sanin alkali shine yake ba da judgment a kai. And dan haka da a lokuta da yara ke iya ganin kaman cases biyu sun kama da juna, amma a Kaduna da a iya ce gashi in kin je Anambra a ce gashi, in kin je Imo a ce gashi nan, in kin zo Plateau a ce daban, ko kuma kin je Kano. But the most important thing shine cewa duk lokacin da aka ɗau decision mutum bai gamsu da shi ba, he or she has the right to appeal.
To a kwanan nan sai muka samu wata takarda wanda tana ɗauke da sunan cewa wato ƙungiyoyin kare haƙƙin ƴan adam ne suka yi taro na manema labarai. Kuna sane da wannan ƙungiya kuwa wanda ta fitar da wayansu kalamai dai manya-manya game da wayan nan hukunce-hukuncen?
Dan na tabbatar miki ba wani civil society coalition da sun san zancen good governance, sun san zancen accountability, the issue of social justice, security, public safety and all of this, that has to issue one statement in. Because one statement in siyasa dai, all manners of people and suna creating nasu coalition din. Kuma kin san coalition, ko ne da ke yanzu mun ba tare da mu iya rubuta wani coalition, mu ce Zainab the God Coalition International, mu fara abubuwa gari because babu regulation. Dan haka I use this opportunity in magana da babban murya cewa kar ƴan siyasa su yi discredited civil society. Kin ga wannan democracy da muke jin daɗi yanzu a Nigeria, ƴan civil society ne suka yi creating ɗinsa. Da haɗin kanmu, da ƙarfinmu, da wayansu ma har an kashe su. Free and fair election da muke magana yau a Nigeria dan ƴan civil society ne. In short, ƙarshen ma military rule a Nigeria ƴan civil society ne suka yi faɗansa. Da Obasanjo ya zo yana so ya zance tattem, ƴan civil society suna gaba da suka rejecting wannan effort din.
Tuni dai gwamnan jihar Plateau Barista Caleb Mutfang ta bakin hadiminsa Gyangbere a wata sanarwa ya maida martani cewa ba shine ko jami'iyar PDP ta aiki kungiyar yaya ta kalaman da suka yi ba. Sanarwar ta ce waɗanda kungiyar ta kira sunayen su da suka hada da manyan alkalai da ƴan siyasa a ciki da wajen jihar Plateau yunkuri ne na haddasa rikici da bata suna. Don haka gwamnan ya buƙaci hukumar tsaron farin kaya ta DSS da sauran jami'an tsaro su binciko kungiyar da ta yi rubutun don fuskantar hukunci. Na ƙara komawa gumbarista Emmanuel Mensima daki.
Tribunal da kuma kotun appeal ya kamata ka duba lallai abin da ya faru a lokacin ranar zabe ne, ba abin da ya faru kafin zabe ba ne. Kuma wai kin bin umurnin kotu ba ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata a ce an sauke zabe ba ne. Ba ta ma ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata a ce an kawo kara ma akan mutum. Ya kamata kara ya nuna cewa ni ne na ci zabe, kuma ga dalilin da ya sa ni na ci zabe. Wasu kila akwai ƙuri'un da ba kirga ba, ko akwai ƙuri'un da ba hada su ba, su ne dalilin da ya kamata tribunal ta duba.
A halin da ake ciki dai, kotun ɗaukaka ƙarar za ta ci gaba da sauraron ɗimbin ƙararrakin zaɓe da ke gabanta, yayin da al'umma ke hankoron ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To mun gode Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman da ka haɗa mana. Yanzu kuma sai a shakata da wannan faifan. kuma dalla a gaishe ka Abu Dangata D-Flex da wannan wakar. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zan yaye kallabin shirin na yau da kawo muku bayanan fafatawa da ya gudana a tsakanin club na gasar Champions League. Final da Lazio an tashi final din na da ci 3, Lazio na da 1, yayin da Barcelona ta ci Shakhtar 2-1. Celtic da Atletico an tashi 2-2, yayin da PSG ta ci Milan 3-1. Newcastle da Borussia Dortmund an tashi Dortmund din ta ci Newcastle 1 mai ban haushi. Ita kuwa RB Leipzig ta ci Bayern Zelda 3-1. Young Boys da Manchester City din ta samu nasara kan Boys din da ci 3-1. Antwerp da Porto an tashi Porto din na da 4, Antwerp din kuwa na da 1-1. Yanzu kuma za a ji tattaunawa game da yankunan da ƙasar Saudiya ke yi na ganin cewar harkar ƙwallon ƙafa ya koma yankin gabar ta tsakiya. Malam Mustapha Muhammad Abdullahi gare ka.
To wannan abu ai ba zai ba da mawaki ba, saboda ai shi dama ƙwallon ƙafa kamar yadda sauran harkoki suke harka ce wanda ake kashe kuɗi sosai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, kuma suna da kuɗin kuma sun shirya, don haka ne ma sa suka fara sayan wannan manyan zara da yan wasa suka fara daga tun daga kan shi Ramadan. To ga irin su Karim Benzema da su Makanele da sauran wasu manyan yan wasa dai, kuma dama wannan shi ne dama mataki na farko don har ƙasa tana so gasan wasanta na daukan kofin league na kasan teyi karfi. To dole ne ta fara jawo manyan yan wasa, kuma wannan haka shi ne sa wasan ya dauki hankalin duniya da zama ana kallon wasannin kamar yadda ake kallon na Turai. Kuma yanzu abin da yake faruwa kenan, yanzu an soma juya akala ana kallon wasannin su fiye da yadda da ake gani. Amma yanzu sakamakon wayannan za ka yi wasa da sauri suke tsaya, to nan gaba za su iya ba da mamaki.
To kuma batun Ballon d'Or din nan wanda yake ko da yake bai fito ba an faɗe shi a hukumar, amma ga duka alami kun ya gwada cewar ne zai dauka wato a karo na takwas.
To ai kaman yanda masana kan yanda abubuwa suke kaiwa da komowa na harkar ƙwallon ƙafa suke dubawa bisa ga yanayin hazagan da ɗan wasa ya yi, wanda shi za a duba wanda shi a yanda yanzu ake dubawa wato individual performance, kai a matsayinka na ɗan wasa menene kai wanda ya zama ka cancanta, ba wai kawai kulab ɗinka ne kuka haɗu gaba ɗaya sai ba a kai ɗin menene kai. To lallai koyin shi wannan abin za a duba, ba makawa shi ne sai ɗauki wannan kambu.
Jiha kenan game da batun kwallo a shirin gabar ta tsakiya da kuma batun kofin Ballon d'Or na shekarar 2023. Abdullahi Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma a takaice.
A yau Alhamis, rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari akan maboyar mayakan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaki na gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba, a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren majalisar da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar Talata.
To ban sauraro, da haka dai kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri, a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wanda ta shirya ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan dare Mr. David. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin, wassalamu.